Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. A wannan rana ta yau Alhamis, 4 ga watan Fabrairun shekara ta 2021. Inda agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 12 na tsakar dare. Wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin. Tare taimako abokiyar aiki na Binta Yaro da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden zai saita mahangarsa ta manufofin harkokin waje yayin babban jawabinsa na farko a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau din nan Alhamis. Kasar Canada ta zama kasa ta farko da ta ayyana kungiyar ta Proud Boys a matsayin kungiyar ta'addanci. Wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yawancin zarafin yara da ake yi a Sudan ta Kudu ya ragu sosai tun lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A babin rahotannin mu kuwa, za a ji cewar kungiyar makiyaya ta Yatti Allah ta ce babu wani harin ramuwar gayya da suka kai fatar su a bi doka da oda.
Mu dai muna kira ga mutanen mu da kada kowa ya dauki doka a hannu, bari mu ga abin da gwamnati, matakin da gwamnati za ta dauka da spirit.
Haka ita ma hukumar binciken farin kaya a Najeriya ta ce a shirye take ta kawo ƙarshen masu tada zaune tsaye.
Wato manufa biyu ne ake son a cimma, wato manufa na farko na gargadi da kuma manufa na tsoratarwa.
Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafe da shirin nan namu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu za ta shigo don ta gabatar muna. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai saita mahangarsa ta manufofin harkokin waje yayin babban jawabinsa na farko a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau din nan Alhamis. Duk da cewa kalaman nasa ba lalle su iya fayyace takamaiman hanyar da Amurka za ta tunkari abokan gabarta na kasashen waje ba, da suka hada da China, Korea ta Arewa, Russia da Iran ba, ana kyautata zaton Biden zai gabatar da irin tashi mahangar ta salon hada kai don a fuskanci matsalolin duniya tare. Jiya Laraba, sakatariyar yada labarai ta fadar White House Jen Psaki ta faɗi yayin wani bayani da ta gabatar cewa Biden zai magana kan wasu batutuwa amma ba zai bayar da takamaiman manufofinsa kan harkokin waje ba. Psaki ta ce shugaban na Amurka ya yi imanin cewa dole ne Amurka ta yi aiki kafa da kafa da kawayanta wajen tunkarar China. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price shi ma ya faɗi hakan a lokacin da yake ganawa da manema labarai a yammacin jiya din.
Kasar Canada ta zama kasa ta farko da ta ayyana kungiyar ta Proud Boys a matsayin kungiyar ta'addanci.
A cewar ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a ta kasar, ma'aikatar ta ce a cikin wata sanarwa kungiyar ta kasance kungiya shigin ta fascist masu kyamar sauran mutane, wacce ta taka muhimmiyar rawa a cikin tawayen da aka yi a harabar ginin Majalisar Dokokin Amurka a Washington. Ma'aikatar ta ce dama can jami'an na Canada na duba yiwuwar ɗaukar wannan matakin, sai kuma ga tawayen nan na ranar 6 ga watan Janairu wanda ya ƙarasa aka ɗau wannan matakin. Kungiyar da mambobinta sun fito fili suna ƙarfafa gwiwa, shiryawa da kuma gudanar da ayyukan tashin hankalin akan waɗanda suke ganin sun sabawa aƙidinsu da imaninsu na siyasa, in ji ma'aikatar. Wannan ayyanawar za ta baiwa 'yan sandan Canada damar ɗaukar laifuka da kungiyar ta aikata a matsayin ayyukan ta'addanci, tare da baiwa hukumomi damar kwace kadarorinta. Masu sauraro, kada ku manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yawancin cin zarafin yara da ake yi a Sudan ta Kudu ya ragu sosai tun lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018, amma ana ci gaba da keta hakkokin. Rahoto ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da mummunan take hakki da ya shafi yara 618 a duk faɗin ƙasar tsakanin Yulin 2018 da Yunin 2020 tare da jihar Central Equatoria wadda ke da mafi yawan waɗanda abin ya shafa. Akasin haka a tsakanin October 2014 da Yuni 2018 Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da mummunan cin zarafin yara sama da 9,200 a Sudan ta Kudu. Cin zarafin ya hada da daukar mutane cikin kungiyoyi masu dauke da makamai, kisa da nakasa, cin zarafin mata da suka hada da fyade, satar mutane, kai harhare a makarantu da asibitoci da hana bayar da agaji.
Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. Rikice-rikicen kabilanci da na addini ba sabon abu bane a arewacin Najeriya, musamman a jihar Kaduna, inda aka kwashe shekaru da dama ana nuna yatsa a tsakanin al'ummar jihar. Wasu rahotanni da ke nuna cewar an kai wasu hare-haren ramuwar gayya a karamar hukumar zangon Katab. Kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah ta ce babu wani abu mai kama da hakan. Daga jihar Kaduna ga Isa Lawal Ikra dauke da karin bayani.
Shugaban kungiyar Miyatti Allah na jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tugga ya ce harin da aka kai garin Kurmun Bi ba na ramuwa ne ba, domin kuwa Fulani ba su kai wa kowa hari kafin wannan hari ba.
Bayanin da yake nan ta abu Fulani kawai suka je suka sassare mai shanu, shi da suka mutu kudu aka yanka.
Dama akwai wata rigima ne saboda an ce kamar ramuwa suka zo yi.
Wannan ba wani ramuwa. Abin da ya faru a can a wawan Ratika ta Fawa ne, wannan da ya faru a nan Kajewa ne.
Mai wasu na ganin wani lokacin ramuwar ko da a wani guri aka yi wani abu sai wasu a wani guri kuma su rama, ba ganin ko irin wannan ne.
To abin da ya faru a wawan Ratika Fulani ne suka taba wancan aisuwar su ne, yanzu da wani mutane wasu jinsi suka samu matsala kawai sai a ɗauki abu ka danganta shi ga Fulani, wannan ba ramuwa ba ne.
Kafin kai harin na garin Kurmun Bi da gwamnati ta ce hari ne na ramuwa, dai akwai harin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin Wawan Rafi. Kuma kungiyar al'ummar kudancin Kaduna wato Sokapo ta ce an zargi Fulani da wancan hari da aka kai a baya. In ji mai magana da yawun kungiyar Mr. Luka Biniet.
Mutane suna harkar na cin abinci da yamma ana shiri dai, wancan bindiga suka shiga garin ba wanda ya gan su. Wayansu hari guda biyu sun fita kenan za su yi gida kawai sai suka buɗe musu wuta. Wancan da sun gaza sun ce Fulani ne sun san su.
Maganar harin ramuwar gayya dai na nema zaman ruwan dare a wasu sassan Najeriya baki daya, amma shugaban kungiyar Miyatti Allah na jihar Kaduna ya ce sun ja kunnen makiyaya.
Mu dai muna kira ga mutanen mu da kada kowa dauki doka a rai, su bari mu ga abin da gwamnati matakin da gwamnati za ta dauka da security.
Sau da yawa dai rikicin kudancin jihar Kaduna kallafa kamar ya riga ya wuce sai kuma wani lokaci sai a ji ya dawo. Abin da ya sa mai magana da yawun kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna Sokapo Luka Biniyar ce har yanzu zaman akwai damuwa.
Sannan namu kowa yana zama ne a shiri da da su kuma Fulani din ba wanda ke cikin kushin gaskiya cewa akwai zaman lafiya. Ana zaman tsoro saboda babu gaskiya, amma wanda ya kamata a same su a zauna a yi maganin ba a samu su. Amma kawayawa din da su ne abin da ke shafin su, ba wanda yake kawo musu labari. Su ma sukan ji na rediyo wai an ce wai an yi zaman taro da za a zauna lafiya.
Wannan barazanar tsaro dai na zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ke cewa gwamnati tana matsa lamba matuƙa wajen damƙo masu hana zaune tsaye da kuma 'yan ta'adda. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ubangiji Allah ya kawo muna mafita. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Donald Trump baya cikin Fadar White House, amma har yanzu tasirin tsohon shugaban na Amurka na nan a majalisar dokokin Amurka, inda tarzomar da magoya bayansa suka yi a ranar 6 ga Janairu ya haifar da rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar Republican. Wakilan jam'iyyar Republican sun hadu a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar jam'iyyun su biyu dake bangare guda na muhawarar da ake yi kan Trump. Liz Cheney na Wyoming, shugaban jam'iyyar Republican ta uku a majalisar, da kuma yar majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene ta Georgia, wadda ta nuna goyon baya ga ra'ayin MPP ta farar fata masu zargin akwai makirci a kungiyar. Abinda ake magana akai shine ko a sauke wadda ke goyon bayan Trump, Greene, daga ayyukan committee nata, ko kuma a cire Cheney daga kungiyar shugabannin jam'iyyar Republican saboda kuri'ar ta ta tsige Trump. Waɗannan shawarwarin za su tilasta yin alƙalanci ko ɗan Republican ɗin za su kasance masu biyayya ga Trump da magoya bayansa ko kuma su nisanta daga tasirinsa. Shugabannin majalisar dokokin Amurka sun halarta a babban zauren ginin majalisar ta Amurka jiya Laraba don nuna girmamawa ga jami'in 'yan sanda na majalisar Brian Sicknick, wanda ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a lokacin da magoya bayan shugaba Trump suka kewaye ginin majalisar a ranar 6 ga Janairu. Gawar Sicknick ta isa ginin majalisar na Capitol Talata a wani gagarumin biki wanda ya kunshi jami'an 'yan sanda na Capitol da dama, waɗanda suka tsaya a yayin da aka ɗauki akwatin gawarsa zuwa matakalar babban zauren. A jawaban da aka yi yayin wata hidima jiya Laraba, shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta kira Sicknick ɗan kishin ƙasa, kuma ta ce ba za a taɓa mantawa da shi ba. Ta ce kowace rana lokacin da mambobin na Congress suka shiga ginin Capitol, wannan haikalin demokradiyya, za mu tuna da sadakawar da ya yi.
Labaran duniyar kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Har ila yau rahotonmu na gaba ya maida hankali ne akan matsalar tsaro a Najeriya, inda hukumar tsaro ta farin kaya ke ƙara ƙaimi wajen tarwatsa wasu shirye-shirye da masu tada zaune tsaye ke yi na ganin an tunzura al'umma ɗaukar doka a hannu. Daga birnin tarayya Abuja ga Hassan Maina Kaina dauke da cikakken wannan rahoton.
Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce a baya-bayan nan ta bankaɗo wani yunkuri da wasu ƙungiyoyi ke yi da tayar da rikicin addini da na ƙabilanci a Najeriya, ta hanyar kalaman tunzuri da farga kawunan mutane. Makasudin hakan shine a ingiza 'yan ƙasa su afkawa junansu a irin tarzoman nan na ƙabilanci ko bambancin addini. Wata sanarwa da hedkwatar hukumar ta DSS ta aiko mana, wacce kakakinta Dr. Peter Afunyaya ya sanya wa hannu, na gargaɗin masu wannan shirin tada fitina da siwa kansu kiyamun laili, in ba haka ba kuwa to za su yaba wa ayazaki. Na tambayi mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu ko to wace fuska suke ganin wannan gargaɗi na hukumar ta DSS.
Wato idan muna son mu yi nazarin irin wannan gargaɗi a mahanga na tsaro, sai mu duba wani irin tsari ne ƙasa take tafiyar da shi ƙarƙashin tsari na tsaro. A wannan akwai tushi wadda aka yi ma shi wannan tsarin na ƙasa. Wato abu manufa biyu ne ake son a cimma, wato manufa na farko na gargaɗi da kuma manufa na tsoratarwa. Duk wani tsari na tsaro wadda Najeriya take bi, to wannan su ne abubuwa biyu wadda take son ta cimma.
Wannan dai shi ne gargaɗi karo na biyu a ƙasa da makonni biyu da DSS ke yi, inda a baya ma ta yi gargaɗin cewar ta bankaɗo wani shirin da wasu ke yi da sa hannun 'yan ƙasashen waje na haddasa ruɗani a Najeriya. Ƙwararru irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ga yadda suke kallon wannan gargaɗi na hukumar ta DSS.
Hasali ma dai in ka kalla kuma waɗanda suke magana ta da hankalin nan da suke yi a bidiyoyi da suke nuna hotuna da suke waya, ba ƙoyayyu ba ne. Wasu suna zaune a ƙasashe kamar na Turai, Ingila da ragowansu, su Nnamdi Kanu nan da muke ganin suna fitowa da abubuwa kuma suna tabbatarwa kuma suna gaya mutane a ji a yi abu kaza a kashe ko kuma a kora. Ba mu ji gwamnati gwamnatin Najeriya ma ta iya kiran koda ambasadan kasar da suke zaune suke wannan abubuwan ta yi korafi akai ba, wanda abinda ma muka san shi ne na farko duk kasashe suke yi. To ni ko irin wannan banji Najeriya ta samu kwarin gwiwar ta yi wa wani ba.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai mu yada zango a jamhuriyar Niger, inda jam'iyyun adawa ke ƙara nuna goyon bayan su ga ɗan takarar shugabancin ƙasar da ya zo na ɗaya a zagayen farko na zaben da aka gabatar, da fatar su yayi nasara a zagaye na biyu na zaben da za a yi nan da ƴan makonni. Daga Mai Gasile Mummuni Barma dauke da ƙarin bayani.
A ƙarshen taron da suka gudanar a tsawon wunin jiya Laraba ne, shugabannin jam'iyyar ta MNSD nasara ta ɗan takarar da ya zo na uku a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa Sani Umaru suka jaddada goyon baya ga ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed. Saboda haka suka umarci 'ya'yan jam'iyyar su kaɗa masa a zaben 21 ga watan Fabrairu da muke ciki. Ahmadu Hayya shi ne shugaban jam'iyyar MNSD na jihar Tawa.
Alƙawarin da ɗan takara jam'iyyar PENDAS Taraya Bazoum Mohamed ya ɗoka idan Allah ya bashi mulki, MNSD nasara. Saboda wannan tana kira ga 'yan jam'iyya da fartutukka na ƙawance waɗanda a tare da jam'iyyar MNSD cewa da APR su zaɓi ɗan takara PENDAS Taraya Mohamed Bazoum ga zagaye na biyu wanda za a tsara 21 ga watan Fabrairu.
Sa'o'i biyu bayan haka ita ma jam'iyyar NPR jamhuriya ta ɗan takarar da ya zo na hudu a zaben shugaban ƙasa na watan Disamban da ya gabata, wato Albade Abuba ta bisahu, kamar yadda uwar jam'iyyar ta sanar a ƙarshen wani taron kusoshinta, kamar yadda za a ji daga bakin wani kakakinta Mahiru Ligari.
A cikin taron da muka yi kuma da shawarwari da muka yi tare da jam'iyyar da muka yi tare da su, mun kawo sanarwar cewa za mu goya wa ɗan takarar PENDAS Taraya Mohamed Bazoum baya a zaɓe mu zuwa na 21 ga watan Fabrairu. Dangance da haka, muna kira da magoyan bayan mu gaba ɗaya na 'yan PR jamhuriya da na jam'iyyu wanda suke tare da mu a zubawa Mohamed Bazoum ƙuri'a.
A zagayen farko na zaben 27 ga watan Disamban 2020, Bazoum Mohamed ya samu kashi 39.30 na ƙuri'un da aka kada. Saboda haka samun goyon baya daga Sani Umaru mai kashi 8.5 da Albade Abuba mai kashi 7.5 wani abu ne da ke haifar da walwala a zukatan magoya bayan jam'iyyar PENDAS Taraya. Saboda a cewar su, idan aka tafi a haka su kamar wata sha, yayin da magoya bayan ɗan takarar RDL Canji Muhammad Usman ke cewa ba a san macituwa ba sai miya ta kare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka tantahoyi ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da wakilinmu Baraka Bashir ta gayyato domin nazarin hanyar shawo kan matsalar tsaro a makarantu da yake ƙara mai da hannun agogo baya a fannin ilimi da cigaban iyali musamman ma a arewacin Najeriya, yau sun yi musayar miyau kan rawar da ɗaiɗaikun al'umma za su iya takawa a wannan yunkuri.
Gaskiya a wannan gaba dai, idan har ana so a kawo sauki a cikin wannan halin da ake ciki a Najeriya ko kuma a wannan yanayi da muke ciki, dole gwamnati, al'umma duka sai an tashi. Dole kowa zai tashi, mutane su zama surveillance, kowa ya zama cewar yana ready akan cewa duk wani abin da ya tunkaro ka, in ba za ka iya da makami ba, ma'ana ba makami ba, za ka iya sanarwa ko kuma za ka bada wata gudunmuwa mai kwari wanda jami'an tsaro za su zo a kan lokaci.
Ita kuma gwamnati yanzu wannan abu da kake faɗa, har a tara gungun ɗalibai, har a fita da su motsin su kadai da isai an karar da mutanen gari ba.
Abin da zan faɗa kawai abu ɗaya ne, lokacin da corona ta zo gaba ɗaya, tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kan wanda za a nada chairman, yanzu in baki sa face mask ba akwai gurin da baki shiga ba. Makarantun nan gaba ɗaya cewa akai kowa sai ya ajiye ruwa, kanti in zaki shiga sai kin wanke hannu. Me yasa idan za a tanadar da kayayyakin sanitizer da face mask da waye har araba, me yasa gwamnati ba za ta dau mataki ta rarraba jami'an tsaro ko kayayyaki na tsaro ga makarantu za a iya koda ba za a kai jami'an tsaro ba mu da su da yawa a kai musu kayayyaki na communication
amma maki nake lokacin corona da aka yi lockdown yanda nake ganin jami'an tsaro nace ina aka samu jami'an tsaron nan baka isa ka fita ba
ni cewa ne
an
wallahi ba mu da jami'an tsaro kuma wallahi tallahi yanda wannan tabarbarewar security ta lalace ai jami'an tsaron suna fadi wani lokacin za a zo musu da makaman da su ba su da irin su kuma su jami'an tsaro suna aiki ne akan layi na umarni da aka sai an ba su umarni an ce ku yi abu to ni dai ina jan hankalin hukumomi da gwamnatoci akan do Allah do Annabi su duba Allah su tanadar da kayayyaki waya ne menene duk abin da ya kama kowace makaranta bayan an gyara ta an inganta ta sannan su masu hukunci a makarantar a ringa tuntuɓar su akan lokaci shi kadai ya rage kuna campaign kuna cewa ilimi kyauta ne kuma wajibi ne amma kuma ba ruwanku da ilimin ba kwa komai akan ilimin ya akwai yaro ku ci ya biya ya mai duk ana yi ba abin da ba a yi duk mun san
to kamar bashi ta yaya za a tare kaga an a wannan sace-sacen da ake na dalibai na karshen nan boko haramun sun ce su suka yi ƴan garkuwa sun ce su suka yi aka ta kongo bakon baya
to ni abin da nake so in fadi a karshen karewar lamarin ga baki dai shine na farko dai kamar yanda ake maganan a kara jami'an tsaro ba fa jami'an tsaron nan a kasar nan idan statistics ya nuna cewa jami'an tsaron nan ba su wuce miliyan ɗaya ba idan muka ce yan sanda da kamar yadda shi shugaban yan sanda ya ba da bayani ina jin last year ne yan sandan Najeriya gabaɗaya su ba su wuce 360,000 da wani abu ba kwata-kwata da suke Najeriya to muka combining da sojan sama da sojan ruwa da waya sai mu ce kawai sai musu kuɗin goro mu ce miliyan ɗaya ana magana a kansu mutane sama da miliyan 200 sama da miliyan 200 ake magana yanzu a Najeriya to saboda haka ba wai maganan jami'an tsaro ba ne kadai abin ya zama na dole sai an samu abin da ake kira human security human security din nan shine kowa ya zama conscious ma'ana ya farga ya fahimci cewa rayuwar nan tana cikin hadari kuma dole duk yadda zai yi ga cewa ya san di mai yiwuwa wajen kare kansa that is number one number two dole sai an samu community security community security din nan shine makarantun nan da muke magana ai duk a wasu kauyuka suke ko kuma a wasu anguwanni suke kin gane a wasu anguwanni suke kuma a wasu na'am
saurare ni ban tare nan fashin ka bane abin da yake bani al'ajabi su waɗannan ɗaliban da ake even su ba mutum ɗaya ba biyu ba goma ba ba ɗari ba lokacin da ake tafiya da su shin ba sa a'a ba a jin motsin tafiyar su a unguwa
wannan gaskiya alamar tambaya ce kuma ni ma na ci gaba da tambaya akan wannan yadda abin yake zama haka a ce masu mashina sama da 100 sun biyo da daddare kowanne da makami a ce sun biyo sun tattara amma a babura sun tattara dalibai sama da 100 kaza sun sa su a cikin luxurious bus ko trailer ne ko menene an tafi da su har wani guri ko awaki ne kake musu wannan zai yi nan tarosh wannan yayin ka tarosh daga nan har lokaci zai gure amma abin da nake so
annan zaka ba kanka answer annan zaka ba kanka answer
abin da nake so yin magana na karshe shine wato shi community security din nan yana da muhimmanci shine wayar da mutanen ƙauyuka da mutanen anguwanni da suke wannan guraren da suke zagaye da inda wannan makarantun suke don ko makarantun kwana ne da suke gurare daban-daban ai akwai ƙauyuka da gonaki da waye da waye da suke a zagaye da wannan makarantun su kansu wayannan ya kamata a musu wani irin orientation ma'ana a musu waye wata irin wayewar kai yadda zamana cewa ba ma sai abin ya zo ga makarantar ba in suka ga threat din yana zuwa kawai daga distance za su iya daukan matakin da ya dace tun kafin a ce abin ya
riga tambayar da ita malama baraka take maka anan shine tana magana cewa su wannan jami'an tsaro da muke da su currently a zahirance wanda kake neman kari su da ake zuwa diban daliban wani hobba sa kaga sun yi a lokacin da ake diban daliban kafin sai dai zuwa ta gidan su
ai abun kunya ne wato abun kunya ne ai ka tsaya kana ta yiwa harkokin gwamnatin nan tsaraici ga baki ɗaya abin da sa nake faɗan haka shekarun just last week satin nan da ya wuce aka je Minjibir aka sace wani mutum
mutumin mai arziki ne da aka dauke shi da aka daukan shi sai wani talaka mai da ya ji motsi da wasu abubuwa sai talaka ya fito ya kawo gudunmawa sai suka hada da shi sai suka zama su biyu da suka hada shi da suka fahimci wannan din shi yayi wal fukara'u ne sai suka sallame shi
akan hanya
sai suka sallame shi sai suka tafi da wancan lokacin da sojoji ɗan sanda suka zo sai aka ce mu wai an ɗan ta'addan sun kona motar ɗan sanda sai su ga ina ɗan sandan suka shiga to sai da ne wannan tambaya sai na kama dariya na ce ɗan sanda suka shiga su da suka zo a mota da kayan aiki za su fuskanci abin nan sai aka ce ɗan ta'adda sai aka ce har an ma an kona motar sai na ce to sun shiga gidajen
kenan dakta wannan maganar da ka faɗa kar ka manta tun daga alif da litar ko in ce ma 2003 tun lokacin 2003 hukumomi a gwamnati suka iya sayan mota bulletproof su suna iya bai kansu tsaro su sun san cewar akwai matsala tun lokacin ba a fara mutane ba su waye da daukar sanda ba ma tun ana jifa da fiye wata da me suka fara tanadar wa kansu tsaro
gaskiya ne komare
ai sun san gaskiya
to yanzu dai na ina ce tambaya ta karshe zan sake yin kwaya daya kamar yanda aka kawo karshen enters din nan kana ga al'umman gari su ma su damu da harkan ilimin
ba sun damu ba yanzu kin yi magana ilimi magana ce da ta shafi kowa da kowa kuma gaskiyar magana har yanzu ilimi kamar yanda aka ringa campaign ana cewa wajibi ne kuma dole ako a mataki na primary da na menene ya daman ilimi hukuma ce kamata ta controlling domin mutanen da suka bude makarantu na masu zaman kansu misali su in kin lura daman ai ba tsarin da suke bi misali su kawai neman kudi suke yi ya kamata a ce gwamnati manhajanta na ilimi yanda take tsara syllabus yanda ake koyarwa haka ya kamata a ce tana tsari gaba daya gamamman tsari akan makarantu gaskiyar magana kuma kowanne level a kowanne mataki
tambayar da kika yi kin ga kin yi magana akan cewa an yi ensas mutane sun fito sun ce lalle ensas to an zo kuma a gwamnatance muna kallo an tafi yajin aiki na tsawon wajen wata 10 wajen misali akan ilimi muke magana gaba daya muna maganan ilimi muna son mu ga meye gwamnati za ta yi meye kuma take akan shine abin da
yajin aiki ni ina da point idan na fada kowa ya sani yajin aiki dalilan da yasa malaman jami'a suke yajin aiki suna yi ne akan inganta ilimi gwamnati ta ingantawa dan haka in ka kalli yajin aiki akan dalilan su daidai suke yi dan haka ni a tunani na kawai ai maganar da iri daya ce tunda muka fara wannan maganganun iri daya ce a samar da dukkanin abubuwan da ilimi yake bukata a matakai
to nan kuma zamu sallama da bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim muqaddashin shugaban kungiyar kare haƙoƙin bil adama ta duniya reshen jihar Kano da Aminu Muhammad mai wakiltar kungiyar dalibai da ke sa ido kan ayyukan gwamnati muna kuma godiya ga wakilin mu Baraka Bashir da ta taimaka wajen nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone daidai da sautin shirin yanzu a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to yanzu kuma da haka muka zo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takeice
Shugaban Amurka Joe Biden zai saita mahangarsa ta manufofin harkokin waje yayin babban jawabinsa na farko a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau dinnan Alhamis.
Kasar Canada ta zama kasa ta farko da ta ayyana kungiyar ta Proud Boys a matsayin kungiyar ta'addanci.
A cewar ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a ta kasar. Wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yawancin cin zarafin yara da ake yi a Sudan ta Kudu ya ragu sosai tun lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018 amma ana ci gaba da keta haƙoƙin. Rahoto ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da mummunan take haƙƙi da ya shafi yara 618 a duk faɗin ƙasar tsakanin Yulin 2018 da Yunin 2020 tare da jihar Central Equatoria wadda ke da mafi yawan waɗanda ya shafa. Donald Trump baya cikin Fadar White House amma har yanzu tasirin tsohon shugaban na Amurka na nan a Majalisar Dokokin Amurka inda tarzomar da magoya bayansa suka yi ranar 6 ga Janairu ya haifar da rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar Republican. Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka sun halarta a babban zauren ginin Majalisar ta Amurka jiya Laraba don nuna girmamawa ga jami'in 'yan sanda na Majalisar Brian Sicknick wanda ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a lokacin da magoya bayan shugaba Trump suka kewaye ginin Majalisar a ranar 6 ga Janairu.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima kadan cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahoton yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin Binta Yaro da wanda ya daidaita mana sautin shirin Cuba Hero Kyodune ni ne naku Yusuf Aliyu Harante ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam.